Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Juma'a 8 ga watan Nuwamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa mamba mai wakiltan kananan hukumomin jibiya da kaita a jihar Katsina a Majalisar Wakilan Najeriya ya koka da matakin da hukumomi suka dauka na haramta kai man fetur yankunan da ke kusa da kan iyaka. Sannan za mu leka jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa an gudanar da wani gangami da nufin fargar da mata da matasa domin su shiga a dama da su a zaben shekarar 2020 da ke tafe. Baya ga haka muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalamai guda uku waɗanda suka haɗa da bincike Biden da Clinton, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar a watan da ya gabata. Kent ya bada shaidar cewa wasu makusanta shugaban Amurka sun isar da sakon Trump a gare shi kan kalaman da yake so ya ji daga bakin Vladimir Zelensky. Binciken da 'yan Democrat ke yi na kokari ne su gano ko da gaske Trump ya hana Ukraine wasu kudaden tallafin kayan soja na kusan dala miliyan 400 har sai Ukraine din ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kan wata ba da kalar rashawa. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yana zargin Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatarwa da dakarun Kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiya, lamarin da yasa yake gargadin zai sake kai hare-hare a cikin Siriya. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da shugaban ƙasar Hungary wato Viktor Orban a Budapest a jiya Alhamis, Erdogan ya ce Amurka ba za ta iya fitar da waɗannan 'yan ta'adda daga yankin cikin tsawon awanni 120 ba. Haka kuma Rasha ba za ta iya fitar da su a cikin tsawon awanni 150 ba. Shi dai Erdogan ya kulle yarjejeniyoyi biyu daban-daban a cikin watan Oktoba tare da shugaban Rasha Vladimir Putin da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence, inda suka amince da mayakan YGP da mafi akasarin su Kurdawa ne, cewa za su janye da akalla nisan kilomita 30 daga kan iyakar Turkiya. Ana shan labaran ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya gana da daraktar hukumar kula da leken asirin Amurka Gina Haspel a Riyadh, kuma sun tattauna kan batutuwa da dama waɗanda za su amfani ƙasashensu. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai a Saudiya suka rawaito, kamfanin dillancin labaran Saudiya bai yi cikakken bayani game da ganawar ba, amma haɗuwar tasu na zuwa ne ɗan sama da shekara guda bayan kisan ɗan jaridan nan kuma mai sukar lamarin Saudiya wato Jamal Khashoggi. an kashe Khashoggi dan jaridar Washington Post kuma fitaccen mai sukar masarautar Saudiya a cikin ofishin jakadancin na Saudiya da ke Istanbul. Aka kuma sassara shi gaba-gaba. Sannan ganawar har ila yau ta zo ne jim kaɗan bayan tuhumar wasu tsaffin ma'aikatan kamfanin Twitter biyu a nan Amurka da wani mutum na uku daga Saudiya da laifin rayan asiri a kan masu amfani da shafin na Twitter suna sukar iyalan masarautar ta Saudiya. Amurka ta sanya takunkumi akan wani babban shugaban masu jihadi wanda kuma ke wa'azi a kasar Mali saboda kasancewarsa memba a kungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslim wato JNIM a takaice. Kungiyar da ke da alaka da Al-Qaida a yankin Sahel na Afrika. Ahmadu Kofa ya jagoranci kungiyar masu fafutuka a Mali ta Marginal Liberation Front. Gabanin sanar da haɗewar su da JNIM da wasu kungiyoyin Islama guda uku a watan Maris ɗin shekarar 2017.
A gaida Zahara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a Najeriya, shugaban hukumar hana fasakori na kasar Kanal Hamid Ali mai ritaya ya ba da wata sanarwa da ta umarci duka jami'an hukumar su dakatar da sauke man fetur a gidajen mai da ke tazarar kilomita 20 daga kan iyaka. Dangane da haka, wakilin Nasiru Adamel Hikaya ya tattauna da ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin kai ta da Jibiya, Honorable Sada Soli Jibiya, wanda wannan lamari ya shafi jama'ar da yake wakilta. Ya kuma fara da tambayarsa ra'ayinsa kan wannan mataki da aka ɗauka.
Wannan wani yunkuri ne da aka sa gaba da zumar kawo ƙarshen ɗabi'ar ci da gumin mata da matasa a fannin siyasa. Waɗanda bayanai ke nuni a tsawon shekaru kusan 30 na demokradiyya a Nijar.
Ni ina ganin ba alheri a ciki domin duk abin da gwamnati take yi tana yi ne domin jin daɗin 'yan ƙasa da tsare rayuwarsu. Wannan abu ya kawo fargaba ba Jibiya ba kawai. Muna da 'yan majalisa a cikin majalisar nan waɗanda suka hito daga ƙananan hukumomi 105 a jihohi guda 21 waɗanda suke kan boda ta Najeriya da suke da dangantaka da Benin, Kamaru, da Chadi, da Nijar. Ya kawo ɗarɗar a waɗannan garuruwa da suke kan boda domin tasirin da man fetur yake da shi da kuma abubuwan da suka jibinci fetur yake da su akan al'umma ta Najeriya.
Sada Soli Jibiya, watakila wannan wani wata manufa ce ta gwamnati kamar yadda aka rufe kan iyaka aka hana shigo da kayan masarufi musamman ma shinkafa. Ba mamaki wannan tsarin ya shafi ƙara ƙarfafa wannan dokar ce.
Wacin doka da aka rufe boda ta Najeriya da hana shigowa ne, wannan abun cikin Najeriya ake yin shi, cikin Najeriya ake saida shi. Shin idan akwai waɗanda suke ɗauka suna hita da shi suna saida, shin su bi hanyoyin da ake hita da shi mana ana saida ba gidajen man da doka ta ba da ikon a gina su ba? Ya kamata kasancewa babu wani gidan mai da ake sokar da mai wanda ba doka ta ba da hurumin a yi shi ba, sai hukumar wanda ake cema DPR tun baka yarda kana ma har da ka kirkiro gidan mai, har da ka ɗauko shi, har da ka zo ka saida. Ya kamata kasancewa su suke zuwa suna rufe gidajen mai, su suke kuma ƙayyade yadda za a saida shi. Ni ban ga abin da ya kawo hukumar kasuwar nan ta taito da wannan sanarwa ba, don ba doka ba ce zance, don sanarwa ce. Shin mutanen da Allah ya halicce su a kan bodojin Najeriya ba mutane ba ne? Ba 'yan Najeriya ba ne? Wannan abin da lura kenan. Tsawwala rayuwa da zai mutane idan hukumar custom tana son ta yi aikinta ba sai ta hana wannan ba. Suna da hanyoyin da suke hana kwaskwabrin ai.
Daga ba da wannan sanarwa zuwa yanzu, watakila ka yi magana da al'ummarka da ke yankin kan iyaka ɗin, me ka ji suna cewa ne?
Ai, hankalin kowa ya tashi. Hukumar custom ɗin hatta ita barikinsu da yake Jibiya a kan boda yake. Kuma ni na yi imanin da barikinsu da ta yadda gudanar da shi da al'amuransu duk da suke yi ba wutar lantarki. Tun da yau an kai wata nawa ba mu da wutar lantarki a Jibiya, shin da me za su yi? Barikin soja da yake karamar hukumar Jibiya bai kai kilomita 20 zuwa boda, shin ya zasu jaruman hukumar tsaro da su wannan matakai da ake dauka daga kalamin hukumar Jibiya abinda ya kai Zamfara abinda ya kai Sokoto abinda ya kai Kebbi shin ya zasu ci aiki duk sai a bar komi zai kawo rauni kwarai a ibin koda akan ma matakan tsaro da ake so a dauka saboda tasirin da man fetur da kuma abinda suka jibance shi yake akan al'amuran mu na yau da kullum.
Honorable Sada Soli Jibiya kenan dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin kai ta da Jibiya a jihar Katsina. To masu sauraro sai a gafarce mu na kutsen da aka samu na rahoton mu na gaba. To a jamhuriyar Niger hukumomi tare da haɗin gwiwar kungiyoyin mata sun gudanar da wani gangami a birnin Yamai da nufin tayar da mata da matasa daga barci dan ganin sun shiga zabukan da za a gudanar a shekarar 2020 ta yadda za a samu wakilcin mata da matasa a daukacin majalisar kasar. Ga rahoton da wakilin Muslim Mumin Barma ya aika mana daga Yamai.
Wannan wani yunkuri ne da aka sa gaba da zummar kawo ƙarshen ɗabi'ar ci da gumin mata da matasa a fannin siyasa waɗanda bayanai ke nuni a tsawon shekaru kusan 30 na demokradiyya a Niger ba su amfana da abubuwan da wannan salon mulki ya tanada a zahiri ba. Madam Sule Maryama Gambo kusa ce a ƙungiyar mata masu dubara.
Kadiba ka gani yanzu aka diba nan kaga mata sun yi koma yau. To amma aka tashi harkar politika mu ake kira madaba mai rawa a mana kidan mai guda mu tura motar ta wace ta bar mu da kura. Saboda haka ne yanzu muka ce to bar mu waye mu junan mu kai. Mutane su je su gane da cewa wallahi wanda duk kuke gama hannu biyu da yake wanke shuna kamata yin maza su san da cewa dai rana an maka ce mun kiban mai maka sha da baya su motar nan ba su iya kai ta koki kuma matan su lura su gane da cewa wallahi wannan abin nasu ne abinda naka ne ko kakka tsaya jiran wani ya baka shi.
Amfani da kuɗaɗe don sayan ƙur'u na daga cikin miyagun ɗabi'un da ke datsewa mata da matasa hanyar kai labari a zaɓe a mafi yawancin ƙasashen Afirka. Sabili kenan ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta INLC Russian Transparency ta ba da kai a wannan sabuwar tafiya in ji wani kusanta Abdu Sidi.
Kasu yadda su sai da kurasu a'a su zaɓin su tsakani da Allah su zaɓi mutane adalai waɗanda in an ka zaɓe su za su aiki tukuru saboda ƙasa ta ci gaba saboda rayuwar mutane ta saki su ji daɗi in an ce sai ta hanya cin hanci ne ba za a samu irin mutanen da za su zakwa su yi aiki tukuru ba.
Projet Pagoda na haɗin gwiwar ƙasashen Niger da Switzerland ne ke ɗauke da ɗawainiyar wannan tsari da nufin inganta tafiyar demokradiyya a wannan ƙasa kamar yadda wani jami'in ta Ingai Isuhu ke faɗa a wurin wannan gangami.
Wanga tsari da muke yi na mu shaida muku ne mu waye muku kai tahiyar ba ta yi wa sai da mata da matasa mulkin demokrasi sai da goyon bayan mata da matasa.
Kashi 52 daga cikin 100 na yawan al'ummar Niger duk mata ne. Saboda haka gwamnatin ta Niger ta aike da wani kudirin doka da ke gaban majalisar dokokin ƙasa a yanzu haka da nufin ƙarawa mata yawan kason mukamai ta hanyar zaɓe da naɗe-naɗe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar.
Naji tausayi ayana naji tausayi ayana
to ya akai dan aure me ya faru
wallahi shugaban ni kutuna rabbana yayyuku rabbana yayyumu garagamar mahanku jammu kuke bunku miki shin ina za ku da mu ku tausaya mana hakana Allah ba za ya bar kowa ba al'ajam ne kuka akan busa hakin talaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shude an yi wahalar fetur da amma fetur yayi tsada kanan zuriya yayi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo
in babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar talaka daga kabu kabu sai dai taksi sune motar talaka
sune motocin na talaka
na ji tausayi ayana na ji tausayi ayana ajilo inda ma nai kuka ne ala ajau nai kwalla sai da na tai asibiti na ga mata zaune tun asuba su zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kenda wani ciwon kunne wani ko hakurin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawan su na ga babu matar sarki ba matar yan sanda gashi babu matar soja ko ta kan mun suloli babu sai dai matar talaka na ji tausayi nai kuka na ji tausayi ayana talaka bawan Allah a tausaya mana hakan na
kuma talaka mata shi da ranka
Allah a tausaya mai hakan na mana gano ƴan sanda sai kaga sun tsara hanya suna bi ƙarcin hanci ba su tsara
madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya dake mai da hankali akan harkokin aikin jarida. Matashiyar ta ce ganin yadda ake yada labarai ta yanar gizo abinda ya bata sha'awa kenan ta mai da hankali akan harkar. Ga hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita inda da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Zainab Abraman mai agogo.
Malama Zainab, abamu labarin ki a takaice.
Labari na dai ni dai haifafiyar Kano ce anguwar Sharada. Nayi primary school ina da secondary school ina duka a garin Kano. Duka da kuma wato makarantar gaba da secondary kenan, dukkan su nayi su a garin Kano.
To Malama Zainab, ga shiki yin shura a harka ta yaɗa labarai ta kafar sadarwa. Me ya ja hankalinki har kika fara wannan online jarida?
Gaskiya abin da ya ja hankalina na fara saboda yadda nake duba wasu jaridu, nake ganin irin abubuwan da suke suna isar da sakonni na faɗakarwa, ilmantarwa, wani lokacin har da nishaɗi. To ni kuma gaskiya a rayuwata ina son nishaɗi.
Kina son nishaɗi?
Ina son nishaɗi sosai. Kin san aka ce raidan gingoro?
Raidan gingoro.
Yawwa, to hakan ya ja hankalina cewa bari ni ma na soma irin waɗannan abubuwan ko Allah zai sa na je inda sauran suka je. Saboda ni ina da kishi, misali kishi na cewa kaman yanzu ke dinnan da kike aiki ko in naga wasu abubuwa da kika wuce na akai, to zan ta dagewa yauwa da ya burge ni. Dama abubuwa na alheri ai ba za ka je ka dauki abin da ba shi kenan ba ka ce za ka yi irin shi. To zan ga cewa na dage ni ma na yi irin wannan abin, kila ma na wuce wanda yake yi ko kuma na kai irin matakin da yake. To hakan yasa na soma tun a Facebook page dina, na kan dan yi rubutu haka ba dai masu yawa ba, kawai dai wani lokacin dan layi biyu uku irin haka zan yi. To da ƙarshe sai naga me zai hana, tunda akwai irin su YouTube channel din nan da sarka website da ake yi, ni ma na dan dinga isar da sako na a wannan bangaren. To shine na soma. Daga nan na fara.
Kamar muna batun shekara nawa?
Ba a daɗe ba gaskiya, bai fi shekara ɗaya ba.
Shekara ɗaya shine har wannan jaridar taki ta yi nisa.
Ito kin san abu, idan aka ce kana da interest a kai za ka dage ka ga yanda abun zai ci gaba ko kuma ya bunƙasa. Saboda haka ni kullum ba dare ba rana kullum ina ƙoƙarin in ga cewa wannan jarida tawa ta kai irin wasu manyan jaridu na duniya ma gaba ɗaya.
To sunan jaridar naki da Turanci kika saka, amma kuma abinda content kenan, abubuwan da kike saka da Hausa, me yasa?
Gaskiya farko lokacin da nace bari na fara wannan harkar nace bari in ga na nemi sunaye daban-daban sai na ce bari na ga sunan da zan sa mata wanda zai tasiri akan jarida sai na ce to bari na sa mata white blood maybe tai farin jini to gaskiya sai na bar shi a white blood din amma kila nan gaba idan jarida Allah ya sa ta samu karbuwa za mu iya canja mata suna ta dawo ta Hausa zuwa yanzu dai gaskiya ban yi tunanin sunan da zan canja mata ba amma Allah da nan gaba idan burin da nake nema ya cika za mu iya canja mata wannan suna
to bayan yanzu kina Facebook da wani a lissafa masu sauraro
yanzu dai abubuwan da nake yi guda biyu ne da har ka website da kuma YouTube Facebook ba mu mai da hankali akan shi sosai ba
YouTube din ya fara kawuta ne
YouTube ba laifi kama ana shaka ba laifi
daga alfanu kenan to wani irin kalubale aka fuskanta wannan harka
gaskiya akwai kalubale saboda shi wannan harka ne gaba ɗaya 247 sai ka kasance online full time job ne sai ka kasance kullun ga computer nan a gabanka wani lokacin kana aiki idan ka samu matsala ko network ko wasu abubuwa da irin haka gaskiya aka fuskanci wannan matsalolin
to a takeice wani irin kira zaki wa mata musamman akan ilimi
gaskiya ina kira ga mata cewa yanzu lokaci ya canja zamani ya zo da ba a san misali mace ta zauna a gida dole komai sai an yi mata ko mijinta ya yi mata ko iyayenta ko kuma wasu ƴan uwanta lokaci ne da ita ma za ta taimaka wa wasu saboda rayuwar ne idan ka zauna ka ga zama kai ake sa ran ma ka taimaka
wannan haka yake a gaida Zainab Abdulrahman To masu sauraro a nan za mu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baraka Bashir da kuma bakuwar tamu ta yau da ma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
A gaida Maryam Dauda da shirin kallabi sai sharhin wasu jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Express ta Washington Post. Inda aka rubuta labarin lauyan mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba Trump ya yi da shugaban Ukraine wanda ya janyo kafa kwamitin binciken da majalisar wakilai ta yi na yiwuwar tsige Trump. Ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai ba da amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar Republican a rubuce. Lauyan ya rubuta a kafar Twitter a ranar Lahadin da ta gabata cewa mai kwarmatan zai amsa tambayoyi daga 'yan jam'iyyar Republican. Kan a rubuce bayan sharaɗin rantsuwa da kuma zartar da hukunci idan ya yi ƙarya inda lauyan ya ce wasu 'yan jam'iyyar Republican suna ƙoƙari su bayyana wanda yake wakilta wanda hakan zai iya barazana ga tsaransa da kuma na iyalansa lauyan ya miƙa goron gayyatarsa zuwa ga ɗan majalisa David Nunes babban ɗan jam'iyyar Republican a kwamitin ayyukan leƙen asiri a majalisar wakilan Amurka ɗaya kuma daga cikin 'yan kwamitin da suke sauraron ba'asin yiwuwar tsige Trump sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 san ba za su gamsar ba a ranar litinin din da ta gabata Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmatan inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya bada shaida bai kamata a lamunci rubutattun amsoshi ba su dai 'yan jam'iyyar ta Republican sun ce ba za su yarda da wannan tayi ba sai jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalan wasu Amurkawa mabiya addinin Mormons a wani harin kwanton bauna da aka kai a arewacin Mexico inji ministan tsaro na Mexico da kuma dangin su waɗanda aka kashe 'yan asalin Amurka ne waɗanda waɗanda suka ƙirƙiro wata ƙungiyar addini ta Mormon shekaru 10 da suka gabata a yankin kan iyakar ƙasar, a cewar ministan tsaro da sauran danginsu. Harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban akan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin Chihuahua da Sonora akan iyakar. Ministan tsaron ya tabbatar da cewa dangin na tafiya ne a cikin ayarin motoci, kuma ya ce wataƙila an yi kuskure ne wajen kai harin, inda aka zaci iyalan ƙungiyoyin wasu 'yan ta'addan tayar da ƙayar baya ne da ke neman karɓe iko a yankin. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla gaida Zahara Aminu Fage da sharhin wasu jaridan Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2 na dare da minti 25, wato karfe 8 da minti 25 a jamhuriyar Niger da Nigeria da Kamaru. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa radion Amerika, sunana Dalmi Goja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira da gwamnati jarira akan da suka ce za a rika ɗaukar matakai akan yan jarido. Ta halin gaskiya cewa na da sami yan jarida suna labarin ƙarya, to wani matakai ne za a ɗauka daga yan siyasa da suke kamfen suna yi ma mutane ƙarya kuma a kan riga cikawa? Wani matakai ne za a ɗauka kan yan siyasa? Shi nake so mu ji duk ɗan siyasan da ya fito yana yi ma mutane ƙarya, za a yi maku kaza, za a yi maku kaza, ya je gaban mulkin nan bai koyi ba, to a ɗauki mataki a kan shi. Assalamu alaikum sashen Hausa radion Amerika, sunana Usman Dogo Madaka. Ina kira da gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya a kan kiɗan da aka yi mamu a bakin rafi ta rafin Shihoro, wani damu nan da ake yi ta ɓangaren Zanjeru. Ya kamata na fi gwamnati ta taimaka da biya namu haƙoƙinmu, abin da ya kama daga mutanen Beni da sauransu, su wanda ba su samu kuɗinsu ba, a samu an gansu, an sallame su, an biya masu haƙoƙinsu.
Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na yaba wannan gidan rediyo na mai albarka na muryar Amurka game da irin dama da yake bamu. Muke bayyana ra'ayinmu, haƙiƙa gidan rediyon Amurka ya cancanci yabo musamman ga mu da muke sauraron sa dare da rana, kuma muna fata sauran gidajen rediyo za su koyi da sashen Hausa na muryar Amurka wajen baiwa iri na dama domin su bayyana kwace-kwacensu ga shugabanni, ko kuma baiwa shugabanni shawarwari akan irin yadda suke tafiyar da mulkinsu. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala, malamin dorin jihar Jigawa, Najeriya.
Kafin mi sallama ga Zahara da labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka haɗa da bincike Biden da Clinton, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar a watan da ya gabata. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana zargin Moscow da Washington da saɓa alkawarin da suka ɗauka na ganin sun tabbatar da dakarun ƙurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiyya, lamarin da ya sa yake gargaɗin zai sake kai hare-hare a cikin Siriya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyarmu ta yau malama Zainab, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.